بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kada tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta Lahadi a yau muna biyu ga watan Jumada Tsani hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 23 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 32 a cikin karatun littafin al-Aqidatu Tahawiyya na al-Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Tahawi rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi darasinmu na baya mun kai zuwa ga lamba ta 82 da malam yake mana bayani dangane da gabobi da suke da alaka da aqidar ahlus sunna shine bayani cewa wal jannatu wan naru makhluqatani wuta da aljanna ababen halitta ne kuma Allah ya riga ya halice su tuntuni an riga an samar da su shi yasa da yazo bayani game da aljanna sai ya ce uiddat lil muttaqin an riga an tanade ta ga masu tsoron Allah ma'ana aljanna tana nan already Allah ya riga ya yi ta sannan da yazo bayani akan wuta sai ya ce uiddat lil kafirina an riga an tanade ta don kafirai wutan tana nan to shine malam yace mana da wuta da aljanna halittu ne na Allah Allah shi ya halicci wuta Allah kuma shi ya halicci aljanna la tafna yani abadan wala tabidan aljanna ba ta taba karewa har abada haka nan wuta ba ta karewa har abada babu ran da za a ce wuta ta kare ko aljanna ta kare illa iyaka ita aljanna duk wanda ya shiga kenan khali na fiha abada wuta akwai wadanda za su shiga saboda wani laifi da suka yi wanda Allah bai so ya yi musu afuwa ba sai ya shigar da su wuta yayi musu azaba gurgurdan laifin su daga ƙarshe kuma su gamu da falalan Allah da afuwan sa Allah ya fidda su daga cikin wuta ya maida su aljanna sannan waɗanda za su dawo mu a wuta sune waɗanda suka mutu akan kafirci waɗanda suka mutu akan shirka mu Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya mana tsari malan yace fa inna Allah ta'ala khalaqa aljannata wan nara qabla alkhalqi Allah ya halicci wuta da aljanna tun gabanin ya halicci yan wuta da yan aljanna tun kafin a halicci halittun da zasu shiga wuta da wadanda zasu shiga aljanna Allah ya halicci wutan ya ajiye ta ya halicci aljannar ya ajiye ta iya abinda suke jira kawai a bude kofa a fara tuttuda yan aljanna zuwa aljanna Allah ya sanya mu a cikin su a bude kofa a fara tuttuda wuta yan wuta cikin wuta Allah ka tsare mu daga fadawa cikin su wa khalaqa lahumu ahlan sannan kowace a cikin su da wuta da aljanna Allah ya halitta musu ɗan cikin su Allah ya halicci waɗanda su wuta za su shiga Allah ya halicci waɗanda su aljanna za su shiga faman sha'a minhum ila aljannati fadlan minhu duk wanda Allah ya ga dama ya kai shi aljanna to falala ce daga Allah waman sha'a minhum ila an-nari adilan minhu duk wanda Allah kuma ya ga dama ya kai shi wuta to adalci ne daga wajen Allah wa kullun ya'malu lima qad furiga lahu kuma kowa yana aiki ne don makomar da aka halicce shi don ita wanda aka halicce shi don aljanna to zaka ga ya kama hanyar aljanna wanda aka halicce shi don wuta zaka ga ya kama hanyar wuta wasa'irun ila ma khuliqa lahu kowa kuma yana tafiya ne izuwa ga makomar da aka halicce shi don ita shi yasa zaka ga yanzu wata kila kai da Allah ya maka rabon shiriya ka zo ka zauna yanzu a masallaci ka taso daga gida a wannan sanyin ka taho ayi sallan asubahin nan da kai ka zauna awa 1 minti 40 a masallaci ayi karatu wani ma bayan an yi darasi a tashi a barka kana zauna kana istighfari sai kaga wannan ya zama maka abu mai sauki a wajenka amma inda za a ce ga wani party nan za a yi za a je a yi rawa a wajen sai ga ya zama maka abun wahala saboda ba a halicce ka don ka zama cikin masu zuwa wajen party ba amma yanzu wani a daren jiyan nan ya kai karfe 3 a wajen party biki ya gama rawa ya tashi ya koma gida kuma fitowa sallan asuba ya masa wahala fitowa sallah ya mishi wahala so kaga kenan wannan na nuna mana kowa ya kama hanyar ina aka halicce shi din shi Allah ya riga yayi wuta yayi aljanna yayi ɗan wuta yayi ɗan aljanna to kowa yana kan turban makomarsa ne kowa yana kan turban makomarsa ne saboda haka da ka ganka akan ayyukan banza to ka sani ka kama hanyar wuta ne abin da yake wajibi akan ka shine tuba da istighfari da komawa zuwa ga Allah dan ka sauka daga wannan pick up din ka sauka daga wannan motar ka kama wata hanya ta daban muna fahimta ku Allah kai mana afuwa to inda zamu tashi shine inda malaka ke cewa wal khairu wash sharru muqaddarani ala al ibad malan yace da alheri da sharri dukan su ababen kaddarawa ne akan bayi Allah shi ya kaddara dukkanin abinda zai faru da mutane ko na alheri ko kuma na sharri ko abu mai dadi ko mara dadi duk abinda kaga ya faru to babu abinda ya faru ba tare da kaddarawan Allah ba ko menene shi ko me ya faru ne bisa kaddarawan Ubangiji ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha Allah ya ce babu wata musiba babu wani abu da zai faru fil ardi a bayan kasa ne wala fi anfusikum ko a karan kanku ku illa fi kitabin face wannan abun na rubuce a cikin littafi a cikin lauhul mahfuz min qabli an nabraha tun gabanin mu halicci wannan halittar Allah ya ce to mun riga mun gama tsara komai da zai faru a duniya ko abin da zai faru a kasa gaba daya ya shafi kowa ko abin da zai faru a daidaikunku ya shafe ku ko a karan kanku kamar misali akwai musibobin da sukan faru su shafi kowa akwai wanda kuma za su faru ne su shafe ka kai kadai yanzu ka wayi gari baka da na karyawa kaga wannan musiba ce da za ta ci ka kai kadai kai dai ta shafa bata shafi wani ba amma abubuwa sun yi tsada a kasa rashin tsaro yayi yawa a kasa kaga wannan musiba ce da ta shafi kowa da kowa da yake cikin kasa to shine ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum abinda zai faru a ban kasa da kuma abinda zai faru a karan kanku ko a daidaikunku misali yanzu kaga a cikin satin nan mun wayi gari da labarai kusan jihohi uku ko sama da haka an sace yara yan makaranta kaga wannan in ka dauke shi umuman musiba ce da ta shafi kasa gaba daya amma in ka dauke shi khasatan musiba ce da ta shafi wadda aka sace su da su da iyalansu. Kaga wannan musiba guda ɗaya ce, amma ta shafi ƙasa gaba ɗaya, ta kuma shafi zallan waɗanda musiban ta auka musu. To wannan ƙaddararren abu ne daga wajen Ubangiji. Muna fahimta ku? Illa iyaka kaga wanda suke shugabanci kuma ba za su ce yo, to tunda ƙaddararren abu ne daga wajen Allah babu laifin mu ba kenan. A'a. Za mu zo mu ji a gaba gaba ta gaba cewa su shi aikin bayi, ayyukan da bayi suke yi, ƙaddara ne daga wajen Allah da kuma ƙoƙarin bawa. Ƙaddara ne daga gun Allah da ƙoƙarin bawa. Duk matsalolin da suke faruwa a ƙasa, ƙaddara ne daga wajen Allah da kuma sakacin shuwagabanni. Shi Allah kuma an je lahira, ai ba kai saka tambaye shi ka ce za a masa tambaya akan ƙaddaransa da ya ƙaddara ba. Sai dai kai ne za a tambaye ka akan sakacinka da kai. Kai ne za a tambaye ka akai. Allah ya samu dace. Kaya kamar to shi ne almalin yake ce mana da alheri da sharri dukkan su ƙaddararrun abubuwa ne akan bayi. Duk abin da kaga ya faru, ko mai kyau ko mara kyau, ko mai daɗi ko mara daɗi, to Allah ya riga ya ƙaddara. Illa iyaka akwai abin lura shi ne, duk abin da Allah ya yi babu sharri a ciki. Duk abin da Allah ya yi alheri ne. Sai dai akan yi amfani da ibara ta sharri, shi ne kai a karan kanka yana iya zama maka sharri, amma a wajen Allah da ya ƙaddara maka alheri ne. Amma kai a karan kanka talauci ai sharri ne baka so, ko rashin lafiya sharri ne baka so, matsalolin rayuwa hatsari sharri ne wanda kai baka so, amma a wajen Allah fa alheri ne in har kai imani da shi, alheri ne. Saboda haka duk abin da ya faru ga bayi alheri ko sharri ƙaddaren Allah ne. Shi yasa yace wa nabalukum bisharri wal khairi fitna. Allah yace muna jarrabanku da alheri da sharri don su zama fitina gare ku. Kaga kenan da Allah yace wa nabalukum, wannan ya nuna sharri da alherin wa yake kawo su? Allah. Shi yasa yace wa nabalukum, muna jarrabanku, muna gwada ku. Wannan ya nuna mana Allah ke kawowa. Saboda haka da alheri da sharri dukkan su kaddararrun abubuwa ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara su za su faru da bayi, kuma babu wanda ya isa ya hana. Idan alherin ya zo, ba wanda ya isa ya ture shi. Haka nan in sharri ya zo, ba wanda ya isa ya ture shi. Idan Allah ya riƙe alherin, ba wanda ya isa ya jawo shi. In Allah ya hana sharrin isowa, ba wanda ya isa ya ture shi. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Duk abinda Allah ya bude ma mutane na rahama don su samu, ba wanda isa ya rike shi. Abun ko duk da Allah ya rike, ba wanda isa ya sako shi kuma bayan Allah. Haka nan yace wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن الله ينفيك دا وان الهيري تبا وان دي إسي تري وان الهيري إن با الله با. إن الله يشافيك دا وتشو تروا با وان دي إسي لجي وكا إتا إن با الله با. كومي نيني كغايا فاو تو أريدي الله يارجايا كدرش. Babu kuma wanda ya isa ya tare wannan abin ya zo, ko mai kyau ko mara kyau, ko mai daɗi ko mara daɗi. To kaga kuma abin da za mu ɗauka na darasi anan shi ne, Allah ya riga ya tsara rayuwar duniya cewa duka bayi za su dinga kai komo ne tsakanin yanayi mai daɗi da mara daɗi. Haka tsarin duniya take. Za ka dinga kai komo ne tsakanin yanayi na alheri da yanayin sharri. Abu mai kyau da mara kyau, mai daɗi da mara daɗi, amma ba za ka zama standard akan yanayi mai daɗi ba. Haka nan kuma ba za ka zama standard akan yanayi mara daɗi ba. Dole ka motsa, kana juyawa ne, wata nan ta yi daɗi, wata nan ba za ta yi daɗi ba. Wannan shi ne ka'ida. Fa yawmun lana wa yawmun alaina wa yawmun nusarru wa yawmun nusa'u. Haka tsarin rayuwar duniyar take. Wata nan namu ne, wata nan kuma akan mu ne. Wata nan mu ji daɗi, wataran kuma mu samu wato mu shiga cikin rashin dadi wataran kai farin ciki wataran kai bakin ciki kuma koda wani abu ne Allah ya baka na rayuwa zaka ga din ni'imar rayuwa to tana kunshe da wannan yanayi guda biyu wataran ta zo maka da dadi wataran ta zo maka ba dadi yanzu idan kana tafiya ka saba tafiya da kafa sai Allah ya azulta ka da mota kaga ai zaka yi farin ciki ko zaka ji dadi da ka saba in zaka tashi daga nan ka tafi kasuwa sai kai minti 40 daga nan kafin ka isa santaret amma yanzu da ka hawo mota fi minti 7 minti 10 ka isa kana cikin jin dadi wata rana kuma motan sai ta baka matsala wani sai ya taso daga santaret da kafa har ya iso Ibrahim Bako kai kana cikin mota baka iso ba saboda matsalan mota haka ne ko saboda haka jiya ta faranta maka rai ta kai ka da wuri yau kuma ta bakanta maka rai ta saka kai dile saboda haka duk yanayin rayuwar da ka tsinci kanka a ciki ko me Allah ya baka to wataran wannan abun zai saka farin ciki wataran kuma ya saka bakin ciki mata ce zaka auro ta wataran ku kwana kuna dariya wataran kuma ku kwana cikin bakin ciki shi yasa Allah ma saboda ya san wataran za a kwana ana samun matsala sai tsara maka ma ga yadda za yi in ma an samu matsala har yadda za a kaurace sai da Allah ya saukar da shi saboda ya san cewa za a samu matsala saboda ka ko menene to zaka dinga kai komo ne tsakanin wannan yanayi guda biyu wataran ta yi dadi wataran ta yi rashin dadi daidai lokacin da kai ta maka dadi kuma wani kuma bata mai dadi ba daidai san da kai bata maka dadi ba shi kuma wani ta mishi dadi kenan a wannan lokacin yanzu gashi mun fito sallar asubahi mun wayi gari yanzu wani yanzu a gidansa ana can ana murna matarsa ta sauka lafiya ta haifi ɗan biyu wani kuma yau yayi kwanan bakin ciki matan ta mutu saboda haka daidai san da wannan gidan yanzu an wayi gari cikin farin cikin an samu karuwa nan gidan kuma an wayi gari cikin kukan an samu raguwa kaga shine yanayin tsarin rayuwar kenan kai koman rayuwar kenan wataran ta yi dadi wataran ba za ta yi dadi ba sannan ta maka dadi wani bata mai dadi ba sannan bata maka dadi ba shi ko wani ta mishi dadi Allah ka samu dace malam sai ya ce wal istida'atu allati yajibu biha al fi'lu min nahwi at-tawfiqi alladhi la yajuzu an yusafa al makhluq bihi fa hiya ma al fi'li wa amma al istida'atu min jihati sihhati wal wus'i wat tamkini وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما لديك تيوى والاستطاعة التي يجب بها الفعل واتو لفظ الاستطاعة malamai sun ce ma'anansa shine at-ta'atu wal qudratu wal wus'u shine dama da yalwa da iko da zaka samu wajen gudanar da ayyukan da Allah ya daura maka to shine malam yace wal isti'atu allati yajibu bihal fi'lu dama da iko wanda sai an same su kafin aiki ke zama wajibi akan bawa min nahwi at-tawfiqi alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluq bihi tun daga bangaren dace wanda bai yiwa a siffanta abin halitta da shi takunu ma al-fi'li wannan yana zama tare da fi'li yana zama tare da aikin wa amma al-istita'a min jihati sihha amma daman yin aikin da Allah ya daura maka ta fuskar lafiya wal wus'i da yalwa wat tamakkuni da dama da zaka samu wa salamati alati da wato lafiya na kayan aikin da zaka yi aiki da shi fa hiya qabla al fi'li to wannan yana faruwa ne gabanin shi aikin wa biha ya ta'allaqu al khitab sannan da shi ne Allah ya alakanta duk maganan da yayi da mutane ku yi kaza ku bar kaza wa huwa kama qala ta'ala shine kaman fadin Allah da yace la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah baya daura ma wani rai yayi wani abu sai abin da zai iya to anan zamu ga daidai kun kalmomin za su mana wahalan fahimta amma abinda zai fito mana da shi fili shine mu dunkule ma'anar a dunkule. Abinda malam yake nufi anan shine dama da bawa yake da shi game da aiki na abubuwan da Allah ya daura masa, abubuwan da Allah ya wajabta mishi nau'i biyu ne. Malamai suna cewa akwai nau'i na farko wadda shine yake faruwa gabanin aikin, akwai kuma daman da yake tare da aikin. To shine malam ya fara mana da na farko shine min nahawi tawfiq, wato bangare na dace shi kanshi ka dace da yin aikin, kai kana da iko a kai amma kuma sai da kaddaran Allah. Ban san ko muna fahimta ba. Wato kamar yanzu Allah ya ce mu yi sallah, yanzu dai ga mun fito sallah, mun yi sallah asuba yi gun amsa kiran Allah muka yi, amma zaka ce zallan dace ne daga Allah ya fito da kai masallaci, ko kuma hadda kokari daga wajenka, hadda kokarinka, sannan kuma ba zaka ce zallan kokarin ne ya fito da kai ba ko? Dole ka yadda cewa sai da ka samu tawfiki daga Allah, Allah ya datar da kai, sannan kuma kai ma ka yi kokari. To shi kanshi kokarin da zaka yi din, to sai Allah ya datar da kai kafin ka iya kokarin, sai Allah ya shiryar da kai, sai Allah ya nusar da kai. Don akwai wanda yana zaune a gida ya fi ka lafiya, ya fi ka komai, amma bai fito sallan ba, bai fito sallan ba, ya fi ka kokari akan abubuwa daban-daban, amma nan kan ya fadi bai fito ba, bai samu dama ba. To shine malam yake cewa akwai na bangaren farko wanda yake yana zama ma'alfi'ili, yana zama ne tare da aiki, shine istiba'a na farko na bawa, yana zama tare da aikin da zaka yi. To shine abinda malamai suke cewa akwai bangarori da suka bata akan wannan gabar, akwai qadariyya da mu'tazila, sai suka ce la takunul qudratu illa qabla al fi'li, ikon da bawa yake da shi to bayi da wani iko sai gabanin fara aikin, kafin ya fara aikin to yana da ikon yayi ko kada yi, amma in ya fara to bayi da wani katabus kuma a wannan bangaren. To sai wasu kuma daga cikin ahlus sunna sai suka ce a la takunu illa ma al fi'li, su kuma sai suka ce bawa bayi da wani iko, bayi da wani katabus sai tare da aikin, gabanin ya fara aikin to bayi da iko, amma in ya fara aikin to anan ne kokarin sa zai bayyana. To ahlus sunna kuma ammatu ahlus sunna, asalin tsakatsaki na ahlus sunna sai suka ce a bawa yana da iko wajen yayi ko kar yayi abinda Allah ya daura masa, kuma yana da ikon nan gabanin ya fara aikin, yana kuma da ikon bayan farawa. Kamar yanzu misali, kana da ikon ka taho masallaci ka zo kai sallah ko? Kaga wanda suka ce sai ka fara aikin ne kafin ikon ka yake faruwa, kaga nan sun fadi. Ai zuwa ka masallaci ka zo kai sallah, in baka dauko kafanka ka zo ba zai dauko kai kawuka, kai zaka taho da kanka. Sannan kuma ai bayan ka shiga sallan idan ka yanke ka fita wa zai jawo ka? Kaga ba wanda zai jawo ka. Kafin ka dauki azumin Ramadan kana da iko, in tun farko kake dauka wa zai tilasta maka? Idan bayan ka dauki azumin sai ka karya azumin, wa zai tilasta maka? Dole ka ci gaba da azumi, kaga babu wannan. To saboda haka ashe kenan na nuna mana istita'a na qabla al fi'li da ma al fi'li duka bawa na da katabus a ciki. Ban san ko muna fahimta ba. Dama da kake da shi na yin aikin, gabanin ka fara aikin, da kuma bayan ka fara aikin, duka kana da iko a kansu, dukansu.
kafin ka fara aikin kana da ikon kai ko kar kai, bayan ka fara aikin kana da ikon ka ci gaba da yin aikin ko kuma me ko kuma ka fasa, duka kana da iko akai. To shine mallam yake nuna mana anan bangaren farko kenan. To sannan sai yace bangare na biyu shine istiba'a, na biyu shine min jihati sihati wal wus'i, bangaren wato lafiya da yalwa wata makuni wa salamatin alati, da samun dama da kuma wato gaɓoɓinka da kayan aikin da zaka yi ma Allah ibadan da su su zama lafiyayyu. To wannan su ne suke rigayen aikin, bi ma'ana shi ne kai ƙudiranka wato shi istida'am, bari mu fayyace mana shi da zamu fahimce shi. Ikonka da kake da shi akan aiki nau'i biyu ne, akwai wadda shi yana da alaka ne da babi na taufiki da dace akan aikin, kai aikin ko kar kai. To nan ne aka ce kana da ikon kafin ka fara aikin ko kuma bayan ka fara aikin. Amma wannan bangare na biyu kuma, bangaren lafiyan yin aikin da samun daman yin aikin, to shi yana faruwa ne gabanin a fara aikin. Kamar misali da Allah ya ce walillahi alal nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, Allah ya wajabta ma bayi aikin hajji ga wanda ya samu daman tafiya aikin hajji. Kaga liman istata'a, ai shi ne istita'a din kenan, ga wanda ya samu dama. To kaga wannan samun daman shine samun dama na bangaren as-sihatu wal wus'u wattamakkunu wa salamatul alat, shine bangaren samun dama na lafiya. Wanda bai da lafiya ta ina zai je aikin hajji? Kaga ba zai tafi aikin hajji ba. Ashe kaga wannan shi ana samun shi ne gabanin a fara aikin. Sannan al wus'u yalwa, in baka da kudin zuwa aikin hajjin da me zaka je? So yanzu zai yiwu a ce bayan ka samu kuɗin tafiya aikin hajji sai ka tafi, kuma sai a ce kuma ka fasa samun kuɗin tafiya aikin hajji? Ba zai yiwu ba, saboda ka ashe shi wannan bangare na biyu, to shi yana faruwa ne gabanin a fara aikin, kamar samun daman tafiya aikin hajji. Kamar misali akwai at-tamakkun a babin aikin hajji, sai an samu tamkini, an samu dama. Yanzu misali idan aka ce za a tafi aikin hajji, ga kuɗi nan an tara, ga shi nan kana da shi, an gama karɓan kuɗin mahajjata, amma sai zama na hanya ba kyau. Misali duk da dai yanzu kaga an samu sauƙi tunda a jirgi ake tafiya, amma misali sai zama na hanya ba kyau, kaga yanzu an samu as-sihatu, an samu al-wus'u, amma ba a samu at-tamakkunu ba, babu daman tafiya. Kaga wannan rashin daman tafiyar ya sa aikin hajjin ya faɗi akan mutane. Ban san ko mun gane ba, saboda babu tsaro. So shine mallam ke nuna mana akwai bangare na farko, shine bangaren tawfiki. Wannan kana da dama kafin ka fara aiki, in ka so ka fara, ko bayan ka fara aiki in ka ga dama ma kana da ikon fasawa. Amma shi wannan bangare na biyu, lafiya, ba yadda za a aikace kuma ka samu lafiyan tafiya aikin hajji, bayan ka tafi kuma ka ce lafiyan ta fasa samuwa, kaga ba zai yiwu ba. Ka samu kuɗin tafiya aikin hajji, bayan ka tafi kuma sai ka tafi kuma ka ce kuɗin yayi da ba sai ya fasa samuwa yanzu, kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. To shine abinda mallam yake nuna mana anan. To shi yasa ai damu ga ai shi kanshi aikin hajji, me yasa duk inda aka ce ayi sallah sai a ce wa aqimus salata, kawai ku yi sallah, ku yi sallah, ku yi sallah, ku yi sallah. Amma in an zo aikin hajji sai a ce liman istata'a ilayhi sabila, ga wanda ya samu iko, saboda kowa na da ikon yin sallah, amma aikin hajji fa ba kowa ne ke da iko ba. Muna ganewa ko? Shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda daga cikin sahabbansa Imran bin Hussein, ya ce da shi salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin, kai sallah a tsaye, in baka samu dama ba to yi ta a zaune, in baka samu dama ba to kai ta a kishin gide, kai ta a kishin gide. kaga kenan saboda kowa zai samu daman da zai yi sallah kowa zai samu daman da zai yi sallah amma yanzu za a ce tafi aikin haji a jirgi ne in baka samu dama baka tafi a mota in baka samu dama baka tafi a mashin zai yi kaga wannan ba zai yi ba yanzu ba zai yi ba in kace yanzu zaka tafi aikin haji a mota kamun ka yi 1 bisa 10 tafiyan mahajjatan sun tafi sun gama aikin hajjin sun dawo to kai me zaka yi kenan muna ganewa ku to shi yasa in an zo babin aikin haji sai a ce liman istaba ilaihi sabila kamar zakka yanzu dole ne kowa ya cire zakka dole sai kana da abin cire zakkan kafin me kafin ka cire zakka in baka da shi be bai zama wajibi akan ka ba bai zama dole akan ka ba yanzu yanda aka yi damuna aka yi noma shikenan sai a tare kowa ce kowa ya kawo zakan hatsi to wanda bai hatsin ba fa watakila ma wani ma yayi noman noman bata zo yadda ya dace ba wani ba ma tuntuna abin da ya shuka ma ko ya girbe shi da kyau bai kai ya cire zakka ba to kaga shi yasa sai a ce liman istaba ilaihi sabila sai a ce to wannan ya zama wajibi ne akan wanda ya samu dama akan wanda ya samu iko to shine malam sai ya ce to anan wannan na biyu to shine Allah yake alakanta umarni da hani akai shine ma'anan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya tilasta ma mutum sai abin da zai iya sai abin da zai iya kai sallah a tsaye dole ne in baka iya ba yi a zaune la yukallifullahu nafsan illa wus'aha in za ka yi sallah a tsaye din ka tsaya kyam wajibi ne in ba zai yi ka tsaya ba sai ka jingina to jingina a jikin bango ko sanda ko fila la yukallifullahu nafsan illa wus'aha in a tsayin ma a jinginan ba zai yi ba sai an zauna ka zauna la yukallifullahu nafsan illa wus'aha a zaunan ma ya gagara sai an kishingida la yukallifullahu nafsan illa wus'aha a kishingidan ma ba zai yi ba sai ka kwanta ka barar raje kwanta la yukallifullahu nafsan illa wus'aha har akai matakin da sallan ma ana yin ta da tunani la yukallifullahu nafsan illa wus'aha saboda haka to duk inda kaga shine ma'anan fadin Allah da yace a fattakullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah iyakan iyawanku iya iyawanku iya tsoron Allah ka to nan zaka tsaya yanzu ai ko cikin sa bai zaka ga matakin takawansu da tsoron Allah su yakan dara na wasu kamar misali sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace na sa gaba na sa gasa tsakanina da Abubakar cewa duk sanda aka ce a kawo dukiya fi sabilillahi to sai na wuce shi yace wata rana sai aka dace gashi manzon Allah ya ce a kawo sadaka gashi kuma ina da kuɗi sai na je na ɗebo dukiya da yawa sai na kawo manzon Allah da ya ga tarin dukiyar sai ya ce ya Umar me ka bar ma iyalanka sai ya ce na raba dukiyar biyu ne na bar musu rabi na kawo rabi manzon Allah ya karɓa ya farin ciki sayyidina Umar ya zauna ya ce yau kan ai Abubakar zai gane yau kan na wuce shi na san ba zai iya kawo irin wannan dukiya ba can sai ga sayyidina Abubakar shi ma ya kwaso duk abin da yake da shi kaf ya taho da su manzon Allah ya ce ya Abubakar me ka bar musu sai ya ce abuqaitu lahumullaha wa rasulahu sai ya ce na bar musu Allah da manzansa sayyidina Umar ya ce kai ina Abubakar daga yau wallahi na daina gasa da kai ma'ana yanzu na gane ka wuce ni ni iya matakin tsoron Allah na shine in raba dukiyar nawa biyu in ba da rabin aje rabi kai kuma ka wuce ni gaba ɗaya ma duka taka dukiyar ka tattaro gaba ɗaya ka zo ka kawo kaga wannan shine fattakullaha mastata'tu wannan na da 2000 ni ma ina da 2000 me yiwa tsoron Allah sa ya kai ya ba da 2000 ya manta da shi ni kuma nawa matakin bai kai in dauki 2000 in sa a kwandon masallaci kuma in manta da shi ba to da ka sa 2000 ka zo kana ma Allah raki kana korafi gwamma ka sa 1000 ka rike 1000 muna ganewa ku shine mastata'tum kenan iyakan iyawanka abinda ba a so shine kar ka yi ma Allah kauro kar kuma ka ɗiba abin da ya fi ƙarfinka. Wannan shine ibadar musulunci, kar kai kauro, kar kuma ka ɗiba abin da ya fi ƙarfinka. To wannan shine abinda malam yake mana bayani. To sai malam yake ce mana mu kare shi gaba saboda mu hada su gaba daya. Yace wa af'alul ibadi khalqullahi wa kasbun min al ibad. Malam yace ayyukan bayi gaba dayan su halittun Allah ne, sannan da kuma kokarin bayi shine abinda zamu dauka ana. Ayyukan da zaka yi Allah ne ya halice ka kuma ya halici aikin ka. Kamar yadda Allah yake hakaito mana magana Annabi Ibrahim da yake ce da mutanansa a ta'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wama ta'maluna. Allah shine ya halicce ku sannan ya halicci ayyukanku, da ku da ayyukanku duka halittan Allah ne. Allah shi ya halicce ku ya kuma halicci ayyukan da kuke aikatawa. So ayyukan bayi halitta ce ta Allah da kuma kokari daga wajen bayi. Kokari daga wajen bayin ba zallan cewa ai Allah ne ya halicci ayyukan ba, a'a dole kuma akwai kokarin bawa. Shine wa af'alul ibadi khalqullahi wa kasbun minal ibadi. Ayyukan bayi halittan Allah ne da kuma kokarin bawa, da kuma kokarin bawa. Muna ganewa ku wannan gabar kan mun shasha bayani akan ta a baya game da abin da ya shafi imani da kaddaran Allah. Akwai waɗanda suka bata masu cewa duk abin da kaga bawa yayi mai kyau ko mara kyau Allah ne ya ga dama bawan bayi da ka tabo su akai. Akwai waɗanda su kuma suke cewa saboda kada a jingina ma Allah mummuna abu, to duk abin da kaga bawa yayi Allah bai ma san zai yi ba, kawai Allah gani yayi, kawai abin ya faru, kawai haka kawai Allah ya gani. Wane yayi zina Allah bai san zai yi ba, kawai gani Allah ya illa ga wani can yana zina. An daura auren wane Allah bai sani ba, kawai gani yayi mutane sun taru me za a yi, za a daura aure ne. Kaga wannan mummunar aqida ce, mummunar aqida ce. To su ma waɗancan masu jingina ma Allah cewa duk abin da kaga ya faru haka Allah ya ga dama kuma ba ikon bawa a kai, su ma sun bata. Duk abin da kaga ya faru kaddaran Allah ne da kuma kokarin bawa, kaddara ce ta Allah da kuma kokarin bawa. Kuma mun yi ta bayani ai akan akwai kaddaran Allah alkauniyya, akwai kaddaran Allah ash-shar'iyya. Wajen yi dabari ba a kafa hujja da qadarullahi alkauniyya, sai dai me qadarullahi ash-shar'iyya, sai dai a kafa hujja da kaddaran Allah na shari'a, na Allah ya tsara ya ce a yi ya ce a bari. To anan ake kafa hujja a wajen yi da kuma bari, amma baka kafa hujja da kaddaran Allah kauniya cewa haka Allah ya tsara kai abin da ba daidai ba. Muna ganewa ku? Shi yasa sayyidina Umar da aka kawo masa wata mata ta yi zina zai mata bulala, sai ta ce ya amiral mu'minin, ya zaka mun bulala akan kaddaran da Allah ne ya kaddara mu? Sai ce da ita, ya zaki tuhume ni akan kaddaran da nima Allah ne ya kaddara min da yi miki bulala? Ke kaddaran Allah kauniya ce ta yi aiki akan ki kika yi zina, ko ni kuma kaddaran Allah kauniya wa shar'iyya ne yayi aiki a kaina in yi miki bulala dare kin yi zina? Saboda haka kaga ɗaya ba zai kore ɗaya ba, kowanne kaddara ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne ya kaddara miki za ki yi zina, ni ma kuma ya kaddara min kin yi zina ne miki bulala. To shine ya ce wa af'alul ibadi khalqullahi wa kasbun minal ibadi wa lam yukallifuhum Allahu ta'ala illa ma yutiqun. Allah bai daura ma bayi ba face sai abin da zasu iya. Duk abin da kaga Allah ya wajabta ma bayi to zasu iya ne, in kaga baka yi ba to sakaci ne daga wajenka. Wa la yutiquna illa ma kallafahum, babu abin da bayi zasu iya kuma sai abin da Allah ya kallafa musu. Wa huwa tafsiru la hawla wa la quwwata illa billah, shine ma'anan la hawla wala quwwata illa billah aina qulu la hilata li ahad ba wata dabara ga bawa wala harakata li ahad ba wanda yake da ikon juya wani abu wala tahawula li ahad amma asiyatillah ba wanda yake da ikon kauce ma sabon Allah illa bi ma'unatillah sai da taimakon Allah wala quwwata li ahad ala iqamati ta'atillah ba wani mutum da yake da karfi wajen tsayuwa akan biyayya ma Allah wasabati alaiha da tabbatuwa akan biyayya ma Allah illa bi tawfiqillah sai da dacin Allah duk wanda kaga ya kauce ma sabon Allah ya tsayu akan biyayyan Allah to dace ne daga wajen Allah wannan shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah saboda haka anan kaga malam ya nuna mana duk abin da ya faru to ya faru ne da kaddaran Allah kuma duk abin da Allah ya wajabta ma bayi to Allah ya san za su iya ne shi yasa ya wajabta musu ba wani abin da Allah ya tilasta ma bayi su yi bayan kuma ya san ba za su iya ba dan ai shi Allah ya fi ka sanin kansa shi Allah sannan kuma ya fi ka sanin kanka kai kai din Allah ya fi ka sanin kanka shine ma'anan fadin Ibn Taymiyyah da ya fadi a Aqidatul Wasiti ya ce shi Allah a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi Allah ya fi ka sanin shi Allah ya kuma fi ka sanin kanka da abinda zaka iya da wanda ba zaka iya ba duka Allah ya fi ka sani yasa in ya wajabta maka abu to wajibi ne ka dauka shine ma'anan a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi ah to ai yanzu zaka fahimci wannan Allah ya fi ka sanin kansa ya kuma fi ka sanin kanka kai din Allah ya fi ka sanin waye kai yadda zaka fahimta kuma shine akwai ilmomi da suka shafe ka kai waɗanda baka san su ba amma Allah ya san su mun gane yanzu misali a cikin mun nan waye yake kokuntan zai mutu ko ba zai mutu ba ba mai shakka to amma yaushe zaka mutu ba wanda ya sani yanzu kenan kaga ilimin ran da zaka bar duniya wani ilimi ne wanda ya shafe ka kai amma baka san shi ba amma Allah ba ya san shi tun kafin ya halice ka kaga shine a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi Allah ya fi ka sanin kanka ya kuma fi ka sanin shi Allah din ya kuma fi ka sanin kai waye kai ya fi ka sanin kai waye kai yanzu waye zai iya ba maganar mutuwa ba ma waye zai iya daukan biro da takarda yace zai bi tit for tat second bayan second bomba to bomba na abin da zai faru da shi yau daga wayewan garin nan har faduwar rana kuma yace ko ɗaya ba za a saba ba waye akwai abin da zaka tsara faruwan sa gare ka kafin ka fita in ka fita sai ya ruguje wani abin da baka tsara ba sai ya fadu kaga abu ne wanda kai zaka yi shi a yau din amma har gari ya waye baka ba san zaka yi ba har gari ya waye baka san zaka yi ba baka san zaka yi ba abu ne wanda ba zaka yi din ba amma har ka fita da tunanin zaka yi shi to kaga shi Allah ya fi ka sanin kanka ya kuma fi ka sanin kanshi shi Allah din subhanahu wataala wa kullu shay'in yajri bi mashi'atillahi ta'ala wa ilmihi duk abin da yake gudana yana gudana ne da ganin daman Allah da ilminsa wa qada'ihi wa qadarihi da kaddarawan Allah da ikonsa ghalabat mashi'atuhul mashi'ati kullaha mashi'ar Allah ganin daman Allah ta ci galaba ta rinjaye ganin daman kowa mashi'ar Allah ta rinjaye mashi'ar kowa wa ghalaba qada'uhul hiyala kullaha kaddaran Allah ta ci galaba akan dukkanin dabaru duk wata dabara in ta isa zuwa ga kaddaran Allah to ta je dungu duk dabara in ta ci karo da kaddaran Allah to dabaran ta kare ta kai karshe yaf'alu ma yasha'u Allah yana aikata abin da ya ga dama wa huwa ghairu zalimin abadan Allah baya taba zama azzalimi har abada duk abin da ya kaddara ya faru mai kyau ko mara kyau mai dadi ko mara dadi ba zalunci a ciki inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zalunci taqaddasa an kulli su'in wa hinin Allah ya tsarkaka ya tsaftata daga dukkanin abin da yake mummuna ne duk wani abu mara kyau da duk wani abin da yake na ƙasa ne Allah ya tsarkaka watanazzaha an kulli aibin wa shayni sannan Allah ya tsaftata ya tsarkaka daga dukkanin wani aibu dukkanin wata na ƙasa dukkanin wani abin da zai zama tawaya Allah ya tsarkaka da shi la yusalu amma yafalu wa hum yusaluna Allah ba a tambayin shi akan duk abin da yake dama ya aikata su ko bai duk abin da suka aikata za a tambaye su me yasa ku kai me yasa ba ku yi ba Allah ya samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته